Baki my young career. Jama'a assalamu alaikum. An jima ana zargin ƴan majalisar dokokin Najeriya da ayyukan cin hanci da rashawa musamman ta hanyar karɓar toshiyar baki domin amincewa da kason da aka baiwa ma'aikatu da hukumomin gwamnati a kasafin kuɗin ƙasar. A cikin watan Disamban shekarar nan da ta gabata ta 2024, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da ƙudurin kasafin kuɗin wannan shekara ga haɗakar majalisar wakilai da ta dattawa. Kuma tuni da shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati suka soma bayyana a gaban kwamitocin majalisun daban-daban domin ba da bahasin kariya ga buƙatar kuɗaɗen da aka ware musu a gundarin kasafin kuɗin. Kuma kamar a can baya a wannan karon ma wasu rahotanni ne ke kunno kai na irin wannan badakala ta neman ihsani domin amincewa da kason ma'aikatu da hukumomin. Wata jaridar yanar gizo Premium Times ta bankaɗo wata badakala irin wannan da ta shafi jami'o'in gwamnati na ƙasar, inda ake zargin kwamitocin majalisar dokokin da neman kowane shugaban jami'a ya ba da toshiyar baki ta kuɗi naira miliyan 8 kafin a amince da kasonsu a kasafin kuɗin. Miliyan 4 na kwamitin majalisar wakilai, miliyan 4 na kwamitin majalisar dattawa. Duk da yake ana zargin da dama daga cikin shugabannin jami'o'in da cika wannan ka'idar, da akwai wasu kalilan da suka yi kokarin bijirewa wannan bukata, waɗanda kuma ake zargin ana kokarin sanya kafar wando ɗaya da su ta hanyoyi daban-daban. To akan waɗannan zarge-zargen ne na tattauna da shugaban kwamitin majalisar wakilai kan ilimin jami'a Abubakar Hassan Fulata a nan Washington DC. Sai ku biyo mu a cikin shirin. Kai magana samar da kuɗaɗe, to amma ana ganin cewa ku kuna ɗaya daga cikin wanda ake zargin ayyukan cin hanci da rashawa musamman wurin amincewa da kasafin kuɗin da jami'o'i suke gabatarwa a gaban majalisa.
To wannan zancen banza ne, wato kowane shekara mu a tsarinmu na Najeriya shugaban ƙasa da kansa shi ne ke kawowa kasafin kuɗi.
Amma kamin shugaban ƙasa ya kai ka iya tunawa da ma'aikatu da hukumomi su za su yi nasu su bada su bayar ga
tsaya mana ai mu envelope system ban sai da ka envelope system da abin nan ba envelope system ake kowace ma'aikata za a ware kuɗaɗenta, amma da ƙarshe shugaban ƙasa shi zai kammala komai da komai zai haɗe ya zo ya gabatar a gaban majalisa.
To amma ai in ya gabatar za ku kira kuma shugabannin waɗannan hukumomin ɗaya bayan ɗaya, amma ba su suka
idan aka gabatar to za mu kira ministoci tukuna.
Na'am.
Ministoci za su zo su kare muradun ma'aikatunsu. Daga nan kuma duk wani shugaba ƙa'ida ne doka ce ba zai yi ba a ce a kawo kasafin kuɗinka. Kai da kake da ruwa da tsaki kake shugabanci wannan ma'aikata a kira ka kuma ka ƙi zuwa. Saboda idan ka zo bayani bi za ka yi. Kuɗin da aka baka na bara ya kashe shi. Ya yi daidai bara alal misali ka nemi ka sayi mota 10. Bana ma ka zo da buƙatar ka sayi mota 10. Me ya faru da mota 10 da aka baka na bara? Mota za ta mutu a cikin shekara ɗaya ne? Irin tambayoyin da muke yi kenan. Ya aka yi gabatar da abin nan? Wani ya bada amsa gamsasshe, wani kuma ya kasa bada amsa. Saboda haka hujjar da za a baka kuɗi na wannan shekara ya danganta gare ka yadda kai amfani da kuɗin da aka baka rana. Ani bayan ma'aikatar ilimi ministocin guda biyu da nake da suna ma'aikatar ilimi ina da shugabannin jami'o'i fiye da kusan 70. Ina da sauran kuma akwai inter-university centers, akwai sauran dai ma'aikatar National Library da gaba da National University Commission. Now kowa ya zo, amma akwai mutum uku shugabanni guda uku da suka ƙi zuwa.
To
suka ƙi zuwa aka tambaye su me ya ba su kawai sai daga abin da zan kawai sai ce ai sun ce ai ba sun ƙi zuwa ne saboda an tambaye su kuɗi. Mutum fa bai zo ba ya ba da ba'asi, saboda kuma a ƙa'ida kuma duk wanda bai zo ya gabatar da ya kare muradin ma'aikatarsa ba za a yi wannan kasan kuɗin ba.
To kamar yadda ka faɗa akwai binciken da aka gudanar wanda ya nuna cewa kamar ƴan majalisar dokoki kuna neman hukumomi da ma'aikatu kuɗaɗe domin ku amince da kuɗin da suka nema a kasafin kuɗi. Ina baka misali yanzu a kai komitin da kake shugabanta. Ana zargin kun nemi jami'o'i ta biya ko kuma kowane shugaban jami'a ya biya kuɗi naira miliyan 8. Miliyan 4 ga majalisar wakilai, komitin majalisar wakilai da kuma wasu miliyan 4 ga majalisar komitin dattawa ta yadda za ku amince da kasafin kuɗin su.
To, kuma kowa ko sun bada din.
Eh to ana ganin cewa waɗannan da kuke kokarin fada da su kamar waɗanda suka dan so su ɗaya turjiya ne wasu baya ba, amma an ce da yawa kamar sun so.
Kai ma ba zo ba eh. Mutum bai ma zo ba.
A to bai zo ba saboda watakila yana tsoro tunda ai ba nan aka nemi kuɗin ba,
sai kamar ai zuwan ya zama dole. Zuwa ya zama dole ko mutum yana so ko baya so sai ya gabatar da bayani ya kashe wancan kuɗi. Akwai bayanai wanda na zaga duk jami'o'i na Najeriya banda guda ɗaya ta gusau naje ko ina na duba takardun su, kuma akwai bayanai na fallasa akan yadda suka gudanar da wasu yawancin su suna da kirki sun yi abin da ya kamata, amma akwai yawanci akwai kuma da yawa kuma wanda kuɗaɗen da suke hannuna su ba a gudanar da su a daidai ba.
Bincike ya nuna cewa irin waɗannan duka kamar yadda ka faɗa akwai su ɗin, amma idan watakila bisa zargin da ake idan 'yan majalisar suka nemi kuɗin ba a mutum ya ɗan yi turjiya, to nan ne fa za a bijiro masa da waɗannan barakalolin ko kuma a yi ƙoƙarin haɗa shi da hukumomin yaƙi da cin
hanci. Don me ma mutum zai tsaye abin nan? Shi wanda yake son abin da mai shi bai gaskiya ba, yanzu ya zo kuma ga ina zargi.
To wani na gulu
shi bai gaskiya ba, ina zargi na alimanta.
Yanzu rashin gaskiya da yake ba 'yan majalisa da masu
wani abu na rashin. Ba hujja bane ba wanda ya nemo kuɗi hannun wani. In mutum yana da shi ya fito da shi, ya fito da hujja.
Akwai wani
ba kawai ka zo ka shiga gidan abin nan, ka je gidan da jarida ka yi rubutun iska na ɓatanci ba. An zo ka zo ka yi bayani mana, ka ƙi zuwa ka yi bayani, an je makaranta ka gudu, dan me za ka gudu to? Kuɗi na gwamnati ne an baka, kaji an je makaranta ka gudu.
Akwai wani taro da aka zargi cewa ka shugabanta ko kuma ka shirya a ranar 16 ga watan Janairu, wanda watakila ya tattaro hancin wasu shugabannin jami'o'i, inda a nan ne ma aka fara shirya cewa ga abin da za su yi.
To ai taro
ma an ce kai ne ka shugabanci taro.
Kware da gaske ba a 16 da ranar 15 aka yi wannan, kaga ƙarya dan farko kenan. A ran 15 nayi.
To watakila ne kuskure
da kai. A rubutu aka karanta daga rubutun da aka yi, ran 15 ga wata aka yi. Kuma taron nan kowa ya zo banda mutum uku da na ambata maka, shugaban jami'ar Lagos, shugaban makarantar jami'a ta Gusau, da shugaban jami'a ta soja ta biyu. Kowa ya zo, kuma duk zaman da na yi gaba ɗaya an yi rikodin nasa, an ɗauke shi a bidiyo duk gaba ɗaya.
Amma ana cewa komitin ka ya yi suna sosai wurin hana 'yan jarida shiga a lokacin da kuke
gudanar da taron. Ba ma wannan zaman tun daga farkonsa, idan za ka kira NTA, Nigerian Television Authority, za su baka bidiyon wannan zama gaba ɗaya tun daga farkonsa.
To me yasa sai NTA kaɗai?
Har ƙarshe. Ba NTA nake, duk 'yan jarida. Ai ba mun rufe ƙofa ba. Kofa a buɗe take, kuma maganar da muka ba a cikin suru ba ne, ba a rufe kofa ba, kowa zai iya shigowa kuma ya fita. Taro kuma na gama shi ne ƙarfe 2, an ce har tun ƙarfe 3 ba, ƙarfe 3 ba mu fara ba. Taro kafin ma ƙarfe 2 na gama shi, kuma zori a buɗe yake, kuma duk abin da faɗa an yi rikodin nasa, duk abin da muka yi an yi rikodin nasa a bidiyo a NTA.
To in na fahimce ka kenan ba ku nemi waɗannan kuɗi?
Zancen banza, zancen wofi daga mutanen daga bakin banza.
Shi wannan shugaban ita jami'ar ta tarayya ta Gusau, wanda ake kira Mu'azu Gusau, da ka ambata Mu'azu Abdullahi Gusau, ka ce ga takun saƙar da kuke yi, amma bincike ya nuna cewa kamar shi ya yi turjiya ne, ba kuma wannan karon ne ya fara turjiya ba, dama kun yi tsammanin zai yi turjiya, shi yasa har kuka ci kokarin shi ta shiga hukumar.
Da farko ma tukuna na ga maka mun je gaba ɗaya oversight, mun je ƙa'ida aikinmu ne. Mu ziyarci kowace jami'a, mu duba takardunsu, kuɗaɗen da aka basu na bara, ya suka yi amfani da su.
Ka ce ba ku je Gusau ba?
Shi Gusau an sa muna ga ya kin tsayawa yi.
Amma ba ku je ɗin ba?
Ai ba sai amanna ba sai ka yi zika abin tukuna ba a abin nan ba. Ai sai mun rubuta shugaba ya amince za mu zo rana kaza. Eh muna ana da ku zo. Idan mun zo wa za mu gani?
wato ba iyakar tattaunawar kenan ba, amma ku biyo mu a cikin shirin a mako mai zuwa domin jin cigaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu na yau, dan majalisar wakilan Najeriya kuma shugaban kwamitin ilimin jami'a na majalisar, Abubakar Hassan Fulata, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.